This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk inda kuke a duniya a duk lokacin da kuke so a sashin mu na internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdul muka sake dawowa a shirin mu na hanzi. Gwamnatin Najeriya za ta daina daukar nauyin wasu jami'an kasar zuwa aikin haji da sunan suna wa mahajjata amfani. Mutane na yabawa yadda ake samun nasarar fafatawa da barayin shanu kuma ake shan galaba a kansu a jihohin Najeriya. Yan banga a Ibadan sun kashe wani dan fashi da makami a cikin kakin sojoji. Amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da hanzi ga cikakkun labaran. An sake shiga zaman zulumi jiya Litinin da dare a Ferguson, Missouri, kwana ɗaya bayan da zanga-zangar da aka gudanar ta tunawa da cika shekara guda da mutuwar Michael Brown ta karasa da musayar wuta da ta yi sanadiyar raunata wani matashi baƙin fata. Wakilin muryar Amurka Khan Farabo, wanda yake Ferguson a halin yanzu, ya ce 'yan sanda sun kama akalla mutane 5 bayan hatsaniyar da ta tashi lokacin da masu zanga-zanga suka yi ƙoƙarin shiga wata babbar magama da ake samun yawan hada-hadar ababen hawa. 'Yan sanda kuma suka kutsa domin tarwatsa masu zanga-zangar. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ce ɗaya daga cikin masu ɗauko musu rahotannin bidiyo yana tsakanin gungun masu zanga-zangar lokacin da 'yan sanda suka fesa musu barkonan tsohuwa suke lokacin suna ƙoƙarin buɗe hanyar da aka toshe. Tun farko, babban jami'in gwamnatin ƙaramar hukumar St. Louis, Steven Stenger, ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da masu shigar da ƙara suka tuhumi wani matashi ɗan shekaru 18 da aikata laifuka 10, wanda kuma ake zargi da kai hari kan wata motar 'yan sanda da ba ta da tambari ranar Lahadi, kafin 'yan sanda huɗu suka mai da martani suka buɗe masa wuta suka kuma ji shi mummunan rauni. Dokar da ta ɓacin da aka ayyana ta ba babban jami'in 'yan sanda John Bama damar maido da doka da oda a cikin garin Ferguson da ke waye, ko da yake babu tabbacin nan da nan matakan da rundunar 'yan sandan za ta ɗauka ta kiyaye doka da oda.
'Yan kunar bakin wake guda biyu sun kashe akalla mutane 40 a lardin Diyala da ke gabashin Iraki da kuma raunata da dama a jiya Litinin. Harin mafi muni na jiya ya auku ne a Bakuba, babban birnin lardin. Wata mota ta tarwatse a kasuwa ta kashe akalla mutane 35 ta kuma raunata sama da guda 70. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin a wata sanarwa da ta buga a shafin Twitter. Wata mota ta biyu kuma ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa da ke gabashin birnin ta kashe akalla mutane 7, waɗansu kuma guda 25 suka ji rauni. An yi kazamin fada a Bakuba a bara tsakanin mayakan ISIS da mayaka masu goyon bayan gwamnati. Dakarun gwamnati sun ce sun kwace ikon birnin sai dai ana ci gaba da gumurzu da mayakan a fadin Diyala. Watan jiya kungiyar mayakan ta kai harin bom a wata kasuwa da ke cikin jama'a ta kashe mutane akalla 115 da suka taru domin buɗe baki a watan azumin Ramadana da ya gabata.
To, kuna shan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin kasar Sin ya rage darajar kudin kasar yau Talata da cewa an ɗauki matakin ne sau ɗaya kawai domin samun daidaito a harkokin kasuwanci. An ba da damar kudin na yuan ya cira ko kuma sauka da kashi 2% kowace rana bisa ga matsayin da babban bankin kasar ya ƙayyade. Bankin ya zabge farashin da kashi 1.9% sabili da sauyin da bankin ya ce zai daidaita farashin. Daga yau Talata, bankin ya ce farashin zai nuna matsayin da yake a lokacin da aka rufe kasuwar jiya, wanda zai danganta ga buƙatar da ke akwai a kasuwannin musayar kuɗin ƙasashen ƙetare da kuma yadda ake musayar kuɗaɗen manyan ƙasashe.
To, haka kuma shugaban kasar Afghanistan ya buƙaci Pakistan da ta ɗauki mataki kan ƙungiyar Taliban bayan ƙungiyar kishin Islama ta ɗauki alhakin kai harin bom kusa da tashar jirgin saman Kabul. da ya kashe mutane guda 5-16 kuma suka ji rauni jiya Litinin. Wannan ne hari na baya-bayan nan da aka kai a babban birnin kasar Afghanistan cikin kwanaki hudu da suka halaka kusan mutane 70 daruruwa kuma suka ji raunuka. Shaidu sun ce an auna wani ayarin motocin jami'an gwamnati ne da harin. Kakakin kungiyar Taliban ya ce ana fakon dogarawan kasashen ketare ne a harin, ya kuma musanta cewa an kashe yan kasar Afghanistan fararen hula. Gani wanda yake ba da karfi kan inganta dangantaka da Pakistan da nufin ganin ta shawo kan kungiyar Taliban ta shiga tattaunawar wanzar da zaman lafiya, ya ce tilas ne Islamabad ta dauki mataki kan kamfanonin harhaɗa bamabamai da kuma sansanonin horar da mayakan da ke bangaren kan iyakarta. Pakistan, wadda ta musanta goyon bayan Taliban a lokutan baya, ta sake yin Allah wadai da harin da aka kai a jiya Litinin.
Kuma nauyi ne da ya rataya akan musulmai da
su. To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To, haka kuma tunda mun ji wannan, bari mu je duk a haramar yaƙi da almundahana a Najeriya da kuma wadaƙa da dukiyar ƙasa. Gwamnatin Najeriya za ta daina ɗaukar nauyin wasu jami'an ƙasar zuwa aikin haji da sunan suna zuwa sa ido ko kuma taimakawa ga alhazai. Mun sake lalubar mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, wato Aminu Gamawa na Jami'ar Harvard, inda ya mana fila-fila da wannan magana ta aikin haji. Aminu?
To, na farko dai aikin haji abu ne da yake da mahimmanci a musulunci, kuma nauyi ne da ya rataya akan musulmai da suke da dama kuma suke da hali da za su iya biya. Ba nauyi ne da ya rataya akan gwamnati ba, ita gwamnati za ta iya taimakawa domin ganin cewa 'yan kasanta sun samu sun yi wannan aikin haji cikin sauki. So, bayani da shugaba Buhari ya yi daidai da alkawari da ya ɗauka lokacin da yake yakin neman zaɓe, kan cewa na farko zai yi yaki da cin hanci da rashawa, na biyu kuma akwai kuɗaɗen gwamnati da ake kashewa babu gaira babu dalili wanda yake janyowa hasara. A yanzu muka duba gwamnatin Najeriya tana buƙatar kuɗaɗe, akwai ayyuka da dama da ya kamata a yi don cika alƙawarin da ya yi na lokacin zaɓe, wanda hakan ba zai yi ba sai an samu kuɗaɗe. Idan muka duba za mu ga cewa kafashen duniya da dama suna da 'yan ƙasansu da suke zuwa aikin haji, amma zai yi wahala ka samu ƙasa kamar Najeriya yadda ake fakewa da taimakon mahajjata ana kashe makudan kuɗaɗe. Ina ganin wannan ɗin bincike da ita Najeriya ta yi, gwamnatin Najeriya ta yi, ya nuna cewa banda ma ita gwamnatin tarayya, gwamnati a matakin jihohi kusan kowace jiha tana da ofishi na musamman da ke kula da al'amuran da suka shafi mahajjata musulmai da mahajjata kristoci. To, idan ku duba maganar gaskiya ita ce da yawa daga cikin waɗanda ake fakewa ana tura su da sunan za su taimaki mahajjata, babu wani aikin da suke yi, kawai da za su je su ne a biya su maƙudan kuɗaɗe, wanda kuma in ka yi hira da mahajjata za su gaya maka cewa wannan baya hana su fuskanci ƙalubale da suke fuskanta. So, ina ga mataki da aka ɗauka na cewa in dai ba ya zama tilas ba kamar ɗan ajiyar rima a shakiɗa, to yanzu babu zancen a ce a tafi da su.
'Yan siyasa suna amfani da waɗannan kuɗaɗe ko kuma kujeru su ba wa masoyansu ko kuma su ba wa al'umma don su je su sauke farali, ba ka ga wannan abu ne da ya dace da suke yi don ƙila saka ma abin da aka yi?
A'a, shi yadda aka yadda musulunci ya tanadar, kuma duk wanda yake da fahimtar ilimin addinin musulunci zai san haka. Aikin haji farali ne da ya rataya a kan mutane, fardu ainin ne, kusan kowane mutum in yana da shi yana da halin da zai iya biya, yana da halin da kuma zai yi wannan aikin hajjin ba tare da ya kuntata wa kansa, ya kuntata wa kuma iyalansa ba, to ya zama tilas a kansa ya je ya yi. Amma an ka duba abin da ake yi a Najeriya, maganar gaskiya ita ce, gaskiya kuma tana da ɗaci, maganar gaskiya ita ce da yawa daga cikin waɗanda ake biya musu aikin hajjin nan mutane ne da koda ba a biya musu ba za su iya biya wa kansu. Kuma za ka ga cewa duk shekara kusan irin mutane ɗaya ake biyawa, sai ka ga mutum ɗaya ya ce maka ai na je ya fi sau biyar ko na fi sau shida, kuma za ka ga da yawa daga cikinsu ma ba fahimtar addinin suka yi sosai sosai ba, waɗanda idan ka duba irin ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta a yau, mutane na mutuwa a asibiti saboda babu magunguna, mutane na zuwa makarantu babu ilimi na kwarai, hanyoyin mu sun lalace kullun, ana hadari, mutane suna mutuwa. Ina ganin waɗannan duk sune abubuwan da gwamnati ya kamata ta maida hankali a kansu. Idan har aka samar da tsaro, aka samar da taimako wa al'umma, to mutane da kansu za su iya yin kuɗi ta hanyar halal su biya wa kansu su je su yi. Mun sani musulunci ya koyar mana shine Allah yana da tsarki kuma baya karban abin da ba shi da tsarki. Kaga idan aka saci kuɗin jama'a ko aka yi rubda ciki da kuɗin jama'a ko aka yi sama da faɗi da kuɗin jama'a aka biya maka aikin haji, ina ganin hakan nadin bai dace ba.
Zai iya zuwa to sai aka ce an biya masa ba sauki ya samu ba?
To magana shine ta wani hanya aka biya masa kuma kuɗaɗen da aka amfani da su aka biya masa nan din meye ya kamata da a yi amfani da su? Maganar gaskiya ita ce in ka je haji sau ɗaya, to haji ya sauka a kanka, in ka koma na biyu to wannan ka kyautata ne amma ba tilas ba ne. Kuma wani abin sha'awa shine wannan shekara shi shugaban ƙasa da kuma mai girma sarkin musulmai sun naɗa sarkin Kano a matsayin amirul haji, kuma mutum ne da mun sani yana da ilimin addini kuma yana da ilimin tattalin arzikin ƙasa. Ina ganin yana ɗaya daga cikin masu ba wa shugaban ƙasa shawaran yadda gwamnati za ta inganta al'amuran da suka shafi aikin haji, kuma ya zamanto cewa dukkan hanci da rashawa da ake da shi a wannan al'amari da ya shafi aikin haji an gyara. Gyara ake nema, maslaha ake nema, kuma mutane ya kamata su fahimta cewa a samar musu da ruwan sha, a samar musu da hanya mai kyau, a samar musu da makarantu mai kyau, a samar musu da asibitoci, a basu tallafi dangane da al'amarin da ya shafi kasuwancinsu da tsaro. Wannan shine zai sa a samu al'umma ta gari waɗanda mutane cikin halaliyarsu za su tara kuɗi su yi amfani da wannan kuɗi su biya su je su yi aikin haji su dawo. Maganar gaskiya ita ce idan yau aka karuba irin waɗanda ake biya wa aikin haji, mutane ne da wanda ko da ba a biya musu ba dama za su iya biya wa kansu. Yan koren siyasa ne ko kuma yan siyasa ko yan uwan yan siyasa, talakawa da suke zaune a ƙauye wanda su ya kamata gwamnati ta yi amban da zai amfane su, ba sa amfana da gwamnati saboda an yi amfani da kuɗin an yi abubuwan da ina ganin cewa ba tilas ba ne, kuma ina ganin hakan nan matakin da shi shugaban ƙasa Buhari ya ɗauka abu ne da ya dace. In jiha tana ganin za ta taimaka wa mahajjatanta tana da kuɗin da za ta yi wannan sai a yi. Amma ni a ra'ayina shi ne matakin da kamar gwamna kamar ƴan Rufa'i ya ɗauka a Kaduna mataki ne da ya yi daidai na cewa ita gwamnati harkar da ya shafi zuwa aikin haji za mu taimaka wajen ganin cewa mahajjata sun yi aikin haji cikin sauƙi. Na goyi bayan wannan mataki.
Ƙasashenmu irin su Najeriya ɗin da suke biya wa mutane maka irin a tafi a gwamnatance da sauran, ba ka ganin ko ƙila sun koya daga wasu ƙasashe ne na sauran musulmai da suke gani ana yi?
Maganar gaskiya ita ce akwai ƙasashe da dama a duniya, akwai ƙasashe kusan 200 a duniya. Kuma na je ƙasashe da dama ni ma kuma na duba na ga yanayin yadda ake gudanar da al'amura a sauran gurare. Maganar gaskiya ita ce a duka har kuma ƙasashen da suke kirarin cewa ƙasashen musulmai ne, abin da ya shafi aikin haji fahimtar da suka masa ita ce nauyi ne da ya rataya akan mutane, nauyi ne da ya rataya akan wanda yake da hali. Dama haka addini ya tanadar. In an ce za a kawo gyara, abu ne da ya kamata mu yi maraba da shi. Fatar da ake yi shine a yi addinin daidai, a yi kuma harkar gwamnati daidai.
To mun gode barista Aminu Gamawa daga Jami'ar Harvard sai wani lokaci kuma. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.
Bye.
To Allah ya zaunar da mu lafiya. Kar amanta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington. Mutane na yabawa yadda ake samun nasarar fafatawa da barayin shanu kuma ake cin galaba a kansu a jihohin Najeriya na musamman arewaci, musamman yadda wasu gwamnoni ke sa hannu. Mustapha Nasiru Batsari yana da cikakken rahoton.
Bisa ga dukkan alamu dai kwalliya ta fara biyan kudin sabulu game da matakin wasu gwamnoni biyar da suka dauka na fatattakar barayin shanu da suka addabi jihohin su. A kwanakin baya ne dai gwamnonin jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara da kuma jihohin Kebbi da Niger suka kaddamar da wani shirin fatattakar waɗannan barayin shanu da suka yi sansani a dajin Kamuku da ke cikin jihar Kaduna. To kawowa yanzu dai Fulanin da ake yi wa satar shanun sun ce sun fara gani a ƙasa. Malam Muhammadu Shehu shine mataimakin shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Niger.
To mu da yanzu banda godiyan Allah madaukakin sarki babu abin zamu ce, domin a da a kullum ina ganin mutane mutum biyar shida sun fito da wurare da yawa suna cikin shanu. Amma to da an ka dauki wannan matakin, gaskiya ne na kai wata daya da yan kwanuka babu wanda ya kami cikin shanu. Ba gaskiya ba, sai dai har ila yau su gwamnoni kamar gwamnan Kaduna da na Neja da na Zamfara da na Kebbi, har yanzu dai muna kira don Allah kar su sanyi a gwiwa, domin mu makiyaya suna farin ciki da wannan abin. Kuma muna kiran ga ainihin sarakunan Fulani, duk inda sun ka san wani bata gari, mu shirye muke su kawo mana rufe, mu je mu ga jami'an tsaro.
A halin da ake ciki dai, malamai na ci gaba da addu'o'i na musamman domin maido da zaman lafiya a Najeriya. Shugaban Hafizan Najeriya Sheikh Musa Hassan Mina ya ce akan haka ne ma suka yi taron addu'o'i na musamman a ƙarshen wannan mako a birnin Kano Dabo.
Sai da muka yi sauka 1111 da niyyar Allah ya bamu zaman lafiya tare da ƙaruwan arziki musamman a wannan ƙasa.
Kawai yanzu kun gamsu da irin ci gaba da ake samu ta bangaren tsaro din nan?
Mun gamsu, babu shakka da yardan Allah da irin addu'o'in da bayan Allah suke yi musamman ahlullahi. Ai wannan shine irin matakin da ake ta nema, sai yanzu da aka samu masu kishin ƙasa, mutanen kirki bayan Allah gwamnonin mu dinnan ina sara musu. Saboda haka muke kira wannan batun kananan yara yan shekara 15 zuwa ƙasa masu garari akan titunan mu da kantunan mu da tashoshin mota, miwa Allah miwa annabi miwa Allah miwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mu taimaki mutanen nan, mu taimaki kanmu, mu duba yadda aka dinga zagin mu.
Masana halayyar dan Adam dai sun ce baiwa yara tarbiya ta gari na sa a samu al'umma mai nagarta da kuma shugabanni na gari ga kowace ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To an gaishe ka Mustapha. Yan banga sun kashe wani dan fashi da ya shigar bultu da kaya ko kuma kakin sojoji a garin Ibadan. Hassan Umar Tambuwal ya labarta mana labarin.
Wasu yan banga dake garin Oloru a Kambi sun sami nasarar kashe wani dan fashi da makami dake sanye da kayan soja, kana suka kama bindigar sa a karkashin jagorancin sarkin Hausawan Oloru a Kambi Alhaji Muhammadu Dan Ango, kamar yadda ɗaya daga cikin su ya sheda mini ta wayar tarho.
Sunana Suleiman Muhammad Ndo.
Ko za ka yi mana ƙarin bayani game da waɗannan wato yan fashi da kuka kama ko kuma kuka kashe a yau?
Abin da yake faruwa shine da cewa a tsakanin Kambi da Bode Sadu akwai mutane cewa ai zuwa Oloko wajen kullum wanda ne beji sai sun tare hanya sun kashe mutane kuma kan su ranaka mutane ko shekaran jawance sun kashe wani kuma sun fara wasu ido da fadda bindiga an kashe Bode Sadu kullum wajen ranar kasuwan Bode Sadu kullum sai fashi ko da so bi so uku a rana ya kasance ma yanzu da jama'a hanya suna so su dinga shigowa cikin Kambi da nan za su yi so shigo cikin Kambi ma su ga sun tare wani su ga wani a gida su da abu a wajen su sun kwace ne kaya da dukiya. To shine dama shi sai kawo da wannan kana da kwanan nan dama tsayayye ne akan bai yadda da mabbaran magana balai ba. To akwai vigilante, akwai atinu, akwai kuma yan banga ya kada kai da su ake bin wannan hanya saboda yan sanda sun kasa.
To kana ne yan sanda ba su taba zuwa wurin da aka fashin bane?
Kamar kwana hudu ko kwana biyar yau ma da ake fashin, ana fashin aka kawo mana labari da yaran mu suka tashi za su je da su hadu da yan sanda a hanya suka tara yan sanda su yi jinin din su je tare yan sanda suka ce a sai dai sun su wuce su tafi su yan sanda ba su iya zuwa ba akwai sababbi ma wanda aka ba sai motoci yan sababbi gar wanda aka rubuta safe highway which is to make the highway safe but they are not making the highway safe sir they are just for safety point
to kun taba kai kara ga commissioner yan sanda na jihar Kwara cewa yan fashi da makami sun dame ku
komai area commander yan sanda na bude zanu ma ya sani DPO na bude zanu ya sani commissioner yan sanda wanda ya retire kwanan nan ya sani
amma ba su yi komai ba kenan
eh to suna habbatawa amma kan san yaran su ba za su yi abin da su mu granted na sani ba
to yanzu ya za ku yi da wannan dan fashi da kuka kashe
yan sanda har ga muka shi ga yan sanda
to an ce kun same shi da kayan soja to kun same shi da bindiga shi ma
an same shi da bindiga
to har da bindiga an ba yan sanda kenan
har da bindiga an ba yan sanda da uniform ne da sojoji rukun mini hakim magi an kula lesa
eh kula lesa o
lesa
eh kilo she lesa je fu wa labo die to shele
dani awole on da ma rupa ji ne ona sadusi lorai ilu fa saba di ti awa uta joba atawon idimina ti ajo wa nilu
wani bayar bai da ni tattauna da shi yace barayen sun kai musu ko ina ne shi yasa suka hada kai da Hausawa da Yarbawa da Ibo domin su yi fada da waɗannan yan fashi da makami sarkin Hausawan Oloru Akambi Alhaji Muhammadu Dan Ango ya yi kira ga gwamnatin jihar Kwara da ta taimaka masu da kayayyakin aiki kuɗi da motoci domin su yaki bata gari Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To sanin da kokarin yarawa Mustafa yanzu kuma bari mu je ga sakonnin da kuke bar mana a wayoyin mu na nan gida
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya Jama'ar Najeriya mu ci gaba da yi wa sabuwar gwamnatin Najeriya addu'a da fatan alheri da yardan Allah subhanahu wa ta'ala naira za ta farfado da darajar ta fiye da da malalar mai a yankunan Niger Delta zai zama tarihi rikicin kabilanci da ke addabar musamman tsakiyar Najeriya shi ma zai zama tarihi satar dabbobi da fashe-fashen bututun mai shi ma zai zama tarihi uwa uba rikicin Boko Haram da ya addabi musamman arewa maso gabashin Najeriya duk waɗannan da ke ikon Allah da ikon Allah za su zama tarihi
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka daga tsohuwar kasuwa a garin Port Harcourt a yau na so na yi kira da roƙo da tuni ga mai girma gwamnatin na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidan a kan maganar asibitin a garin Port Harcourt gaskiya wani alƙawari abin ya ban fushi ya ban takaici akwai ɗakin haihuwa na mata al'amarin babu da mata suna cikin wani hali na kunci ya ban ɗaki ya gagare su idan mata za su yi bayan gida sai dai su je jiji ko su fita mai girma gwamna na sabbata san wannan magana ba don haka na ce na alƙawari zan gaya maka don Allah don Annabi a gina wa mata ɗakin ɗakuna ko da guda 20 ko 10
Assalamu alaikum mai magana Abubakar Muhammad na baban yaro a tsarin hukumar Kaduna ta Arewa a Najeriya ni tambayan da nake wannan gwamnatin tarayya mutanen da gullo a shashin shi na kasar shi ɗan kasar shi da iwa ya kai su kasashen duniya suka dinga koyon waɗansu abubuwa shin ina aka sa su da suka dawo Najeriya wannan abu wani kalubale ne gare mu ƴan Arewa
To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyin naku. Kafin mu karkare ga labaran duniya amma a takaice.
Okay, to Usman an saki shiga zaman zulumi je Litinin da dare a Fengasa Missouri. Kwana ɗaya bayan da zanga-zanga da aka gudanar ta tunawa da cika shekara guda da mutuwar Michael Brown ta karasa da musayarwa da ta yi sanadiyar raunata wani matashi bakin fata. Wakilin murya Amurka Ken Parabo wanda yake Fengasa a halin yanzu ya ce ƴan sanda sun kama akalla mutane biyar bayan hatsaniya da ta tashi lokacin da masu zanga-zanga suka yi kokarin shiga wata babbar magama wadda ake samun yawan hada-hadar ababen hawa. Yan sanda kuma suka kutsa domin tarwatsa masu zanga-zangar. Babban bankin kasar China ya rage darajar kudin kasar yau Talata da cewa an dauki matakin ne sau daya kawai domin samun daidaito a harkokin kasuwanci. An ba da damar kudin yen ya cira ko kuma sauka da kashi 2% kowace rana bisa ga matsayin da babban bankin kasar ya kayyade. Bankin ya zabge farashin da kashi 1.9% sabili da sauyin da bankin ya ce zai daidaita farashin.
To an gaishe da Innar Amal. Ma sauraro, a nan shirin Hantsi na wannan lokaci ya kammala a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa, da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone, sai kuma injiniyan mu ne Charles. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.